This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumenta nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 19 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makana labarai.
To Sarfi Lu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. Wakilai sun isa birnin Chicago na jihar Illinois da ke tsakiyar yammacin Amurka a jiya Lahadi don gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat da za a fara da yammacin yau Litinin. Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiye masu laifi na 'yan sanda.
To kanan labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a ji cewa a nan Amurka, jam'iyyar Democrat ta buɗe babban taronta a yau don tabbatar da Kamala da Walz a matsayin 'yan takara a hukumance.
Ana ba delegate kudi, ana sayan delegate wannan ya saye su wannan ya kara sun zama kaman kyada. To yanzu yawanci wayanda suka riga suka yi zaɓe cewa za su goyi bayan Joe Biden suna goya mata baya.
Haka kuma za a ji cewa ayyukan rusa manya-manyan gine-gine da gwamnati ta yi mallakar wasu mutane ya bar baya da ƙura a jihar Sokoto.
Mun zo nan su da Sokoto mun zo nan housing sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike don na kai takarduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki.
Muna dauke da shirin ilimi garkuwa dan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa duka wa'annan sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza ka iya zama dama ta ƙarshe na dawo da mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ake tsakanin Hamas da Isra'ila. Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci, mai yiwuwa mafi kyau, watakila na ƙarshe na damar dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su gida don samun tsagaita wuta da kuma ɗaura kowa a kan kyakkyawar hanya ta ɗorewar zaman lafiya da tsaro. Blinken ya gana da shugaban ƙasar Isra'ila Isaac Herzog a yau Litinin, kuma ana sa ran zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu da ministan tsaro Yoav Gallant a yau da yamma. Wannan ita ce ziyararsa ta tara a yankin tun bayan da aka fara rikici a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Masu shiga tsakani daga kasashen Amurka, Qatar da Masar sun gana a birnin Doha a makon da ya wuce don tsara sabuwar yarjejeniyar, kuma ana sa ran za a ci gaba da tattaunawa a Alkahira a cikin wannan makon. Wakilai sun isa birnin Chicago na jihar Illinois da ke tsakiyar yammacin Amurka jiya Lahadi don gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat da za a fara da yammacin yau Litinin. Amma ana sa ran zanga-zangar adawa da goyon bayan yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza kan shugaba Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris a babban taron ta rage amon taron. Al'amura sun fara kankama ranar Lahadi a jajiberin taron tare da tattaki a kan shahararren titin Michigan Avenue. Ana sa ran gudanar da zanga-zanga a kowace rana na babban taron kuma yayin da ajandarsu ta bambanta. Da yawa daga masu fafutuka sun amince da tsagaita wuta nan take a yakin da ake gwabzawa tsakanin Isra'ila da Hamas ya zama shine kan gaba. Andy Tyre mai fafutuka ne a Chicago.
Any rights activist, I don't care what field you are in.
Duk wani mai fafutuka kare haƙƙin bil'adama bai damu da wani fanni kuke ba idan ba ku goyon bayan mutanen Gaza da Falastinawa a halin yanzu yayin da ake ci gaba da kisan ƙari dangi lalle gaba ɗaya. Ku ba masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama ba ne, ba za ku iya goyon bayan 'yan tadda ku ba idan ba ku goyon bayan 'yan tadda wasu. Babban taron zai samu halartar mutane 50,000 zuwa birnin na uku mafi girma a ƙasar, waɗanda suka haɗa da wakilai, masu fafutuka da kuma 'yan jarida. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jima ba Hafiz zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan a zaben shugaban ƙasar Amurka, dubban wakilan jam'iyyar Democrat a wannan makon za su halarta a babban taron jam'iyyar don tabbatar da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da gwamnatin jihar Minnesota Tim Walz a matsayin tikitin takarar shugaban ƙasa na 2024. Hakan ya sa 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su da kuma fatan Afirka za ta samu kulawa daga 'yan takarar da ya samu nasara a zaben watan Nuwamba mai zuwa. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani akan wannan.
A yau ne dai mataimakin shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta isa birnin Chicago na jihar Illinois domin kaddamar da yakin neman zaɓenta ko kuma samun amincewan wakilai na jam'iyyar ta Democrat daga jihohi daban-daban na Amurka. A wajen wannan taro dai Kamala Harris za ta gabatar da jawabinta na amincewa da zaɓen da 'yan jam'iyyar ta Democrat suka yi mata tun lokacin da ta maye gurbin shugaba Joe Biden da ke zama tsohon ɗan takarar jam'iyyar a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Tuni dai hankulan kasashen duniya ya karkata yanzu zuwa kasar ta Amurka, musamman ma dai birnin na Chicago inda za a yi wannan taro. Su ma 'yan Najeriya ba basu a baya ba wajen tsokaci game da rawar da 'yan takarar na siyasa Amurka guda biyu za su taka, musamman ma dai mataimakin shugaban kasar na jam'iyyar Democrat Kamala Harris, ganin cewa tana da alaka da bakaken fata da kuma kasar India a yankin Asia. To ko menene ra'ayin 'yan Najeriya game da takarar jam'iyyar ta Democrat Kamala Harris? Dr. Dallami Alasan malami ne a Jami'ar Bayero kuma tsohon ɗalibi a ƙasar Amurka da ke sharhi akan harkokin siyasa a Amurka ya bayyana cewa
rana sun zaka maganan kwatanta siyasar Amurka da ta Najeriya. Domin misali kage yanzu kana maganan wannan taro na kasa da za a yi, zaɓe kusan akasari an gama shi tunda aka yi zaɓen fidda gwame a jihohi daban-daban. Kaman kan a tabbatar da abin da ya riga ya faru ne, ba kaman mu nan ba da za a zo a taro ana ba delegate kuɗi ana sayan delegate wannan ya saye su wannan ya ƙara, sun zama kaman gyaɗa. To yanzu yawanci wa'inda suka riga suka yi zaɓe cewa za su goyi bayan Joe Biden tunda ya sauka ya ce magoya bayansa su goyi bayan Kamala Harris, za a taru a Chicago sai su tabbatar da cewa wato suna goya mata baya.
To kan yadda siyasar Najeriya za a iya cewa an ɗauko shi ne daga ƙasar ta Amurka, na tambayi Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama, ko me suke ganin abin koyi da siyasar Najeriya ko 'yan siyasa ga siyasar ta Amurka? Sai ce
ba ka da gashin wance karka ce za ka yi kitsan wance, tunda ya zamanto mu nan Najeriya mun ari siyasan ƙasan Amerika. Shi yasa kuma ka san siyasar su tana da tsada, amma mu namu ma ya so ma ya ninka nasu ma wurin maganan tsada. So saboda haka mu muna kallon wannan taro ne wanda yake zaka ga za su tattauna akan me mafita akan magana abin da ya shafi zaben da za a yi na ƙasa baki daya. Abin da za mu hankalta da shi shine zaka ga za su yi shi babu san rai kuma babu san zuciya babu kuma nuna wariya a ciki.
To ko akwai wani alfanu da nahiyar Afirka ko Najeriya za su samu idan Kamala Harris ta zama shugaban ƙasar Amurka? Tambayar kenan da na ƙara iwa Dr. Dallami Alhassan na Jami'ar Bayero.
Wannan ke faruwa shine manufofinta a kawo zuwa yanzu, duk da cewa ba ta bayyana su tsari-tsari daki-daki na yadda za ta hulɗa da kasashen waje da kuma yadda za a ba kasashen waje gudunmawa da taimako da tallafi ba, amma tunda ya jam'iyya Democrat ce kuma mataimakin ta Tim Walz mutum ne da aka sani yana da aljini da son kasashen duniya, ya ma taɓa zama ya ɗaya wani aiki ko koyarwa ake cewa ƙasar China ƙasar Sin kenan. To Kamala Harris tana da wannan shauki na ƙasashe masu tasowa, kuma tunda ta daɗe a Democratic Party kuma ta fito daga jihar California, jiha da yake da jinsi da ƙabilu da harsuna da addinai daban-daban, ana sa ran cewa Allah ya ji abubuwan za ta yi. Ko da ba ta taimaka ta tallafa ma Afirka sosai ba, ba za ta kuma aibanta da cutar da tozarta ƙasashen Afirka kamar yadda Donald Trump ya zamaninsa ba.
A wannan taro da ake gudanarwa a yau dai, a nan ne Kamala Harris za ta fito da manufofinta na wannan zaɓe da za a gudanar a watan Nuwamba. Kuma 'yan magana sun ce ba a san maceto ba sai mai ta ƙari. Babin ya cifin murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya da mana da ƙarshen labaran duniya.
Jami'an tsaron gabar tekun China sun zargi kasar Philippines da cin karo da wani jirgin ruwan China da gangan a kusa da Sabina Shoal, wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin China. Jami'an tsaron gabar tekun China sun ce wasu jiragen ruwa biyu na Philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun, inda suka yi watsi da gargadin da 'yan China suka yi musu, kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale-kwale na kasar China a safiyar Litinin ɗin nan. Hukumomin Philippines ba su ce komai ba game da haduwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama a tsibirin Spratly, inda kasashen Vietnam da Taiwan suka yi ikirari iri ɗaya. Daga ƙarshe, Birtaniya za ta yi amfani da matakan gaggawa don tsare waɗanda ake zargi da aikata laifuka a ɗakunan ajiye masu laifi na 'yan sanda, har sai ta samu sarari a cikin gidajen yari da ke cike da cunkoson jama'a, bayan da 'yan sanda suka kama ɗaruruwan mutane saboda tarzomar da ta ɓarke a wannan watan. Gwamnatin Prime Minister Keir Starmer ta faɗa a yau Litinin cewa an kama sama da mutane 1,100 da ake zargi da aikata laifukan wariyar launin fata da ake yi wa bakin haure da musulmi, da ya ƙara ta'azzara matsalar ƙarancin wurin a gidajen yari, wanda tuni ya tilasta wa ministocin ƙasar suka ce za su ba da damar sakin wasu fursunoni da wuri. Sabon matakin na wucin gadi na nufin cewa za a gayyaci waɗanda ake zargi zuwa kotu ne kawai idan aka tabbatar da cewa akwai ɗaki da ba kowa a ɗaya daga cikin sama da gidajen yara a faɗin ƙasar, amma kafin lokacin za su ci gaba da zama a ofishin 'yan sanda.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Madalla, a yayin da wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya ke ikirarin mayar da hankali ga ayyukan cigaban al'ummominsu, a ɗaya bangaren kuwa akwai wasu ayyuka da suke yi waɗanda ke sanya wasu jama'a kuka saboda asarar da suka tafka. Jihohin Kano da Sokoto sun gudanar da ayyukan rusa manyan gine-gine mallakar wasu mutane, wasu da sunan za a yi wato aiki a wurin, wasu kuma ba a yi bayanin ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana yadda wannan aiki ke ci wa mutane tuwa ƙwarya.
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto, muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala bawan Allah mai niyo, na kuma tambaye sa me ya zafi haka, ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi, amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa.
Ana ce mai Alhassan Diko, bayan Nasir na fara aiki sai APC ta ci zabe. Da APC ta ci zabe, ta huye ce min wurin nan shi ya taba nema nai bai samu ba. Amma yanzu tun da APC ta dawo, lalle magana ce tana nan. Mun zo nan Suda, Sokoto, mun zo Lan Housing, gusabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike, duk na kai takarduna, duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki. Dan shi hakkar da dirilin danga da an kai da ciko na sa sama ga tiwa 2300 wurin nan. To yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za Hausa sama jigon APC na Sokoto sanata sarkin yamma. To shi sanata da kai ne ni mai magana da shi. Na roki alharma tai, to duk dai abin baye ba. To ne da ƙarshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya na. Dan duk da takalluna ba a buƙaci an kawo ba.
Na tuntubi kakakin sanatawa mako Bashir Abubakar akan wannan batun, amma ya ce ba sanata ya rusa ba, gwamnati ta yi. Don haka ba abinda zai ce, shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni Barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba, tunda ba ni ba mutumin tsalhasidi bane, kuma sanata magata ba da maka ba abokin shawarata bane, ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza. Abin da kawai ni sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son a azahi gidan sama. An yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba, saboda wurin ƙasa ce mai zurgawa. To kaga a zo a yi hasarar rayuwa, kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abun yake.
idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya
kafin wannan hasarar da mata labawan Allah yayi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunan sa akalla fiye da 10 akan titin Ali Akilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da ya gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurin sa ne
babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wanda lokaci sai sabna minister lands and housing wato director town planning yazo da daddare misalin kare 10:30 ya kawo man takarda takardan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wanda ni a zagarot ni babu wani bayani da nsan wannan takarda ce kawai sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya da tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na diya ko ko yace oda ce kawai aka ba su
to ko me commissioner zai ce akan wannan batun
a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani margayi kuma iyalan shi sun muna complain cewa wannan wurin haraba suke kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa da guest in kuma mun shafa mishi jamfenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma ayin ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba
tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikatawa mutum
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan karushin waɗannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya sanata Aliyu Magada ka dawo muku sa'annan gwamnatin ta shude wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takardar shi da cewa an bani wurin
a can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shatalitali da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko wadannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu wadannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Akilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da ya rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin dai za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
so a gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 kuma 31 to yanzu a nan Washington DC agogo muna cewa ƙarfe 11:18 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinyo
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawar da wakilinmu Mahmud Kwari ne yayi da tsohon dan majalisar dattijai sanata Masud Aljibril Dogwa wanda ya kasance tsohon malami kuma tsohon shugaban makaranta kafin ya shiga harkokin siyasa don gane da matsalolin da aka fuskanta a kwanan nan inda wasu matasa suka jagoranci zanga-zanga na ƙasa baki ɗaya labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar Rasha abinda kuma ake ganin irin wannan mataki na da nasaba ne da gazawa wajen ilmantar da irin waɗannan yara ko ɗalibai muhimmancin tutar ƙasa da kuma kishin ƙasa ba tare da ya jaku da nisa ba ga dai Mahmud da bakon nasa
su a nasu tunanin a ta fahimtar sun daga tutar nan ne ta rafi domin su batawa Najeriya rai ce wuce kenan tunda shugabannin Najeriya sun ki musu kaza sun ki musu kaza wacce kasa ce idan sun je sun dan ko hankalin shugabannin nan zai tashi ni a ta fahimtar kenan wannan isa ke bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mu tun daga ƙasa mu dada asasa shi shine wannan magana civic education civic education din nan wani lesson ne wanda aka saka shi a cikin manhaja din mu ta makarantu wanda ake koyar da su wanda yanzu ya kamata a je a dada fito da gundarin abin da idan ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i wa'annan shine shin menene ma haƙƙinka
civic education me yake koyarwa wannan
shine wato shin menene haƙƙin dan ƙasa akan ƙasarsa menene kuma haƙƙin ƙasarsa akan shi da me ya kamata yi wanda ƙasar za ta ce ta fita kin sa haka kuma idan ana koyarwa ai ma idan ka cire maganar dan ƙasa da ƙasar sai ma ka dauko maganar wato yaro a unguwarsu shin me ya kamata yaro yi wa unguwarsa da me ya kamata ya kiyaye domin unguwarsa kanta ga wani irin yanayi misali yanzu zan ga maka ai duk yaron da ya tashi a unguwa mutanen unguwar da manyansu da iyayensa da waɗanda suke manya ne a unguwa ba za su so su ji an ce dan unguwarsu babban farawa bane ba za su zama a ce babban dan unguwarsu babban dan iska bane saboda haka akwai wani haƙƙi kenan da yaron ya kamata ya kiyaye wannan unguwa haka kuma unguwar su ba me ya kamata su yi wa yaron domin su saka shi a kan titi shine sun jawo shi a jika sun yi kokari sun koya masa abubuwan da ya kamata ya zama nagari saboda haka wancan lesson din na civic education yana koyar da yaro ne ya zama nagari a makarantu tun daga elementary har zuwa secondary har zuwa tertiary institutions nan namu saboda haka dole ne mu koma ma'aikatan ilimi da suke bangarori daban-daban na ƙasar nan a koma a sake wannan duba wannan manhajar da darasin a tabbatar da cewa an da inganta shi a kansu sannan shugabanni su kokari in an nuna yaran nan fa haƙƙi da yake na ƙasa a kansu to shugabanni su kokari su sauke wannan haƙƙin nasu in ba haka ba yaran nan za su mun fakaranta haƙƙin gwamnati a kanmu shine ta bamu ruwa haƙƙin gwamnati a kanmu ta bamu wuta haƙƙin gwamnati a kanmu ta bamu ilimi mai inganci haƙƙin gwamnati a kanmu kiwon lafiya haƙƙin gwamnati a kanmu ta bamu filayen da za mu yi noma da abubuwan da za a yi noma saboda ka duk waɗanda sai sun duba su gani shin gwamnati sun sauke su kuma su san da cewa ƙasa tana da haƙƙi su tsare mutuncinta su yi abin da ƙasa ba za ta shiga bala'i ba
to amma anan wace farko da alhakin watakila yi ma wannan manhaja garan bawul misali ita ma'aikatar ilimi ce ko kuma a gwamnati ta dungurungun misali
ai kowace tunda ma'aikatar ilimi ta tarayya ai tana da control in ta ga dama za ta iya cewa okay kowace state a saka subject iri kaza ina fata ka fahimta idan darasi iri kaza idan aka sako wannan darasin to ai jaraba za a dinga yi ya zama a ce kuma an mai da shi dole duk dan kasa kamar yadda ake yin English ya zama wajibi haka ake mathematics wajibi ne to haka ma civic education na a mai da shi wajibi a makarantu idan za a yi jarabawa ya zama ina ɗaya daga ciki idan baka ci ba to ba za ka je tertiary institution ba to wannan idan an yi zai taimaka mana kwarai
to irin wannan tsarin sanata akan yi sa yawanci a takardu amma zaka ga an zo aiwatarwar ana samu wato lamarin
ai kaga saman shekara 11 mun san akwai wannan amma an mai da hankali ai yanzu da wannan balahirar ta zo ta matasan nan shine ai ya daka fito da cewa waɗanda suka yi kokari a mai da abin nan wato ya zama aladori ba zan iya manta da kokarin da ita professor Rukayya ta yi ba lokacin tana minista domin a lokacin da aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran nan a fara koya musu kaza a fara koran koya musu kaza to kaga da an yi kenan da yanzu wata kila an mai da hankali da ya rige mana domin wadansu da yawa yanzu da ba su dauki tutar nan ta rashe ba domin sun san da cewa daga daga tutar rashe kai ka san da cewa kana nufin wani abu ne na kasa sai ka sai ta tambaye ka menene kasar ba tai maka ba har za ka je ka daga tutar wata kasa a gida
to kuma ba wani biki yake ba
wani biki ake ba ina fata ka fahimta saboda haka ba za mu ce muna ganin laifin su yaran kai tsaye ba shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga hadarin daga tuta ba koya musu ba kuma wannan civic education da nake gaya maka wanda zan yi shi da kai darasin koya da'a gare ka ga kasa kasa gare ka unguwarku gare ka kai ga unguwa kauye gare ka kai ga kauyenku abubuwa ne ga su nan bala adadin wanda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka wa juna wanda dole sai mun dawo shine waɗannan yaran za mu saka su akan titi sannan na uku Mahmud dole ne fa mu koma makarantun mu mu fara koyawa yaran nan namu sana'a idan mun fara koyawa yaran nan namu sana'a ba to fa muna cikin hadari hadari da yaro zai tashi ba inda zai je hadarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira 10 ba hadarin da yaro kullun kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen goma karata sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu to yanzu ma hadarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba yan kuyin kuyin bane yara ne waɗanda a takeice yan shekara 10 yan shekara 15 yan shekara iyakacin shekara 15 mafi yawan su to waɗannan yaran
20 ba su da yawa
ba su da yawa in ka duba waɗannan yaran a koma gidajen su tsakanin su da iyayen su wa ida mu da wani inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su amma da yawan su idan uwan ne ko uban bai da lafiya yamma tana za ka ga dauki bala ya tafi filin ba saboda haka wannan civic education shine zai zo sai ma ka koya wa yaro tausayi ai idan ka koya yaro tausayi ba ma zai tunani zai ce zai dauki uka ko iburma a wani ba ma zai zo ice a shi kenan zai dauki dambara ko iburma a wani ba koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi
to masu sauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin Mahmud Ibrahim Kori daga Kano da kuma bakon namu sanata Masud Aljabir Dogwa sai kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham naku Babangida Prince cewa huta lafiya sai wani mako
dan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi
to madalla a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu daga cikin sakon da kuma sauraro ki kuma na ta email to sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin girgir jihar Yobe Najeriya ya fara da sallama ya ce a gaskiya yadda hukumar bada wutar lantarki a garin Patoskin take bada wutar lantarki na wasu sa'o'i 4 cikin sa'o'i 24 wato awa 2 da sati daga karfe 7 zuwa 9 da kuma yamma daga 7 zuwa karfe 9 na dare ba tare da yi wa jama'a bayanin abin da ya faru ba wannan lamari bai dace ba sai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Jawo yace wato batun gaskiya irin makudan kudin da aka ce ƴan majalisun Najeriya na laƙumewa a duk wata a matsayin albashi da allowance a yayin da suka bar talakawa na kwana da yunwa abin haushi da takeici ne kuma hakan ya nuna cewa idan har ba a yi gyara ba to a gaskiya akwai matsala sosai ma kuwa Allah ya kyauta to madalla da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takeice
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce sabuwar rijiyoyin tsage ta wuta a zirin Gaza ka iya zama ta ƙarshe na Dawuda mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen faɗan da ake tsakanin Hamas da Isra'ila Blinken ya faɗa yau Litinin a Isra'ila cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci mai yiwuwa mafi kyau watakila na ƙarshe na damar Dawuda waɗanda aka yi garkuwa da su gida dan samun tsagaita wuta da kuma ɗaura kowa akan kyakkyawar hanya ta ɗorewar zaman lafiya da tsaro wakilai sun isa birnin Chicago na jihar Illinois da ke tsakiyar yammacin Amurka a jiya Lahadi don gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat da za a fara da yammacin yau Litinin amma ana sa ran zanga-zanga adawa da goyon bayan yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza kan shugaba Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris a babban taron ta rage aman taron al'amura sun fara kankama ranar Lahadi a jajiberin taron tare da tattaki akan shahararren titin Michigan Avenue jami'an tsaron gabar tekun China sun zargi kasar Philippines da cin karo da wani jirgin ruwan China da gangan a kusa da Sabina Shoal wani sabon batu a rikicin yankin tekun kudancin China jami'an tsaron gabar tekun China sun ce wasu jiragen ruwa biyu na Philippines sun shiga cikin ruwan da ke kusa da gabar tekun inda suka yi watsi da gargadin da 'yan China suka yi musu kuma suka yi karo da ɗaya daga cikin kwale-kwalen na kasar China a safiyar Litinin din nan hukumomin Philippines ba su ce komai ba game da haduwar da aka yi a kusa da wurin da ake takaddama a tsibirin Spratly inda kasashen Vietnam da Taiwan suka yi ikirari iri ɗaya.
To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima dare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu sai azir chat mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kamar din Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona Umain Dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan Mateo Kela Williams. daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim nake cewa kada ku kashe radio ku domin shirin yau da gobe nan tafi assalamu alaikum.